Kafa da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu, misali duk kasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokradiyyar yankin Western World kamar ita ce demokradiyya da ta ci gaba. Gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara.
Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi.
Batun da shirin kallabi ya ta'allaka kai kenan a wannan makon. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Talata, Amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa karo na 60 a takarar da tafi ƙarfi tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Takarar Kamala a wannan zaɓen ta zaburar da mata a nahiyar Afirka da suka daɗe suna neman ganin an dama da su a harkokin mulki. Za mu ji yadda zaɓen Amurkan na bana yake tasiri a fafatukar mata. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da Kamala Harris a matsayin yar takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar Democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar Talata 5 ga watan Nuwamba a nan Amurka, ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar. Musamman a ƙasashen Afirka, matan na gani akwai abin koyi da dama a siyasa Amurka.
Ashe ashe tu lawaliwa, a gaskiya mu wannan zaɓe ya ba mu shawa, ya ba mu ƙarfin gwiwa. Mun san mace kenan a Amurka ta yi takara ba ƙaramin abu ba ne. Kenan yau abin da muke gani, ɗan takara biyu ne da shi Trump da ita Kamala. Tun da shahara mace kuma mace ce mai hazaƙa. Mu a gaskiya mu tana da goyon bayan mata ne duka na duniya. Ina mata jinjina. Darasi ne da ya kamata 'yan Amurka su ɗauka da 'yan duniya duka da duniya gaba ɗaya. Kenan mace ko ina tana iya yin takara kuma tana iya shugabancin ƙasa.
Sunana Hajiya Umma Abani. To gaskiya sai in ce zaɓe ne mai muhimmanci. Ganin cewa da ya akwai mace ce 'yar takara kuma macen nan hallau baƙar fata. Allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama 'yar takara.
Sunana Jamila Ahmed daga Ghana Kumasi. Ni ra'ayina akan wannan election ɗin, to ni na so a ce a bar ruwa Kamala Harris a ga ita ma irin tuyon wainanta, because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa a lamura. To a gwada ta mu gani.
Ni ne Ajiya Zaz. Ni fahimtan da na gani ba game da Kamala Harris da Donald Trump. To Kamala Harris tana cikin Democrats, mu duka mun san kamar Democrats party na da suka zo previous aikin su sun yi shi kan democracy, freedom of speech, kuma yayi daidai kuma mutane sun so ya fi na Donald Trump.
Sunana Malama Kenan Tabita Pamhoro. Game da election na America, ai ni mace ne, ni ma ina son mace ita zama daya daga cikin wayanda suke gaba-gaba, ko da suke mun sami ita Kamala Harris ta zama mataimakin shugaban kasa, amma kuma muna son mu ga ita ta zama ita ne kan gaba shugaban kasa a wannan wurin. Idan ya zama haka, ai mu ma za mu ji dadi.
Sunana Salina M. Ali. Yanzu muna so mu taba mu ji wanne ne yafi, ai sai a koma wurin mata. Mata su yi su ma su taba a gani wanne ne yafi kyau. Domin mulki da mata, ina gani za mu ci nasara. Fata na shine a yi shi a cikin kwanciyar hankali, kuma duk wanda ya samu a bashi.
Kallabi ya karbi bakuncin masu kula da lamura Dr. Hawwa Babura da Umma Abdullahi Getso domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. Malama Umma ta fara da bayyana yadda take ganin tsarin siyasa Amurka ya bambanta da abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashen Afirka kamar Najeriya.
Yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma shi shugaban ƙasa Trump, ina ganin wani yanayi ne ya zo wanda ba irin wancan karan da Trump suka buga kwanji da shi da Hillary ba. Shi wannan karan wani lokaci ne da ya zo cewa ita Kamala ta riga ta hau doron nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban ƙasanta na yanzu, kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu damar ci gaba da abin da suka fara. Kuma game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu, misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokradiyyar yankin Western World kamar ita ce demokradiyya da ta ci gaba, kuma ko mu ma a ɓangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi. To amma nasarar Kamala za ta zamanto kamar ta jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama ko kuma na bawa mata misali barin su su toye wainar kansu. To ina ganin cewa nasarar ta tana tafe ne a haka, saboda za ku ga duk ƙungiyoyin duniya da suke suna goya harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasar duniya baya, to zana suna goyon bayan Kamala, da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na auren jinsi da abubuwa, ana gani ita Kamala wannan shine abin da suka tsaya akai, kuma wannan magana ce ta ƴancin dan adam. To shine abin da ni nake ganin ya danganta da nasararta. Saboda shi kuma shugaba Trump, in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faro, shi shugaba Trump duk wanda ya san suwaye ƴan Amurka, suwaye misali iyayen Amurka, su zaben da aka yi nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce-hukuncen da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar ko ce real color, the real fuskar ƴan Amurka na gaskiya. To ni dai gaskiya ina ganin cewa dukkanin su kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara, kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan maganganu da na faɗi, manyan wannan kudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba, kowanne cikin su kamfen ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda kowanne nashi da inda ya sa a gaba.
Dr. Hawwa, a matsayinki na ƴar Najeriya kuma mazauniyar Amerika, ya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump?
So wannan zaɓe ne wanda zai zamanto wato zai bar tarihi a duniya. Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi. Na farko saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayanta, ko da yake mata ma dai ba majority ba minority ne. But akan karin haka akwai immigrants da suke bin bayanta. Akwai dai dalilai da yawa da ta samu nasara. Sannan gashi campaign dinta akwai kuɗi. Nan da nan zaki ga campaign dinta ya tara millions. Kuma shi attajirin da ake gani campaign dinsa ba isasshen kuɗi gare shi ba a yanda dai muke gani. Ina nan ina samun bayanai daga email ne, daga messages ne, daga social media ne, duk mun yi signing, muna sanin me ake ciki. Kamala Harris tana da abubuwa wanda za su zame mata mahimmanci wajen tallafa mata ga abin da ya tsokane musu ido su duka biyu. Abin da ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zaɓe waɗanda har yanzu ba su tantance wa za su zaɓa ba. Sauran mazaɓa da masu zaɓe kowa yanzu ya shirya, ya san wa zai zaɓa, kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zaɓi wani, wannan lokacin ya wuce. Amma fa waɗanda basu riga sun fuskanci gabas akan waye waye ba, wa za su zaɓa Kamala ko Trump ba, to su ne yanzu ake yaki akan janyo hankalinsu. To Kamala Harris tana da wato goyen bayan ƴan Hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin jan mutane. Tana da goyen bayan mata, tana da goyen bayan minorities da kuma foreigners ma waɗanda suka zama ƴan ƙasa, wato immigrants. Ina ganin anan zai iya pushing ɗinta, zai iya haɓaka mata ta samu tallafi wajen maybe cin nasara. Akwai wani abu kuma da suka fito da shi na campaigning, duk wanda ma yake a ƙasashen waje yanzu zai iya campaign. Sannan kuma hanyar da suka bi ta wayo su wato Democrats suke campaign shine zaki ga da yawa in sun fito yanzu suna ayi voting, ba lalle ta suke ba ayi voting Kamala Harris. Abinda su yafi tsokane musu ido suke so su duna wa jama'a ku dai yi voting. To kuma sun san duk wanda yaje zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne yafi mishi alheri. Ita bata taba yi ba, ta zama dai mataimakiyar shugaban kasa, shi ko ya taba yi. Saboda haka wannan lokaci da yayi da kuma bai nasara koma na biyu ba, yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan, amma na biyun yake so yayi. Wannan distance da ya samu da bi na biyun nan ba shine yanzu yake so ya koma. To gaskiya zai dan yi mishi wahala. Gami da kaman policy na sauran kasashen duniya, ita abinda Kamala Harris yake tsokane musu ido yanzu ko zai janyo musu yar matsala shine wannan abubuwa na Israel, harkar wato fada Israel da Palestinian. Da yawa vote din Democratic Party na bangaren wato musulmai, ko da yake ba yawa gare su ba a kasar, ina ga wannan policy da suke to bin bayan ƴan Israel yana iya janyo musu rashin samun goyen baya. To akwai abu na biyu kuma shine na wato ƴancin waɗannan wasu masu tutar rainbow, gay and lesbian, wannan ma yana iya janyo musu matsala. Muna nan dai muna jira kuma za mu kada ƙuri'anmu, kuma muna fata za a kafa tarihi.
Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ajiya Umma, idan na dawo kanki, wani irin mafarki kike gani ya kamata kasashen Afirka musamman ma ƴan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin kasashen da ke bin demokradiyya a duniya?
Ita maganar abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka, tunda su ne dai kuma suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya, ina ganin cewa mu ƴan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu ƴan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita danjai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa, sun fi mu daɗewa a kanta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin amma daidai gwargwado. Akwai dai aibata da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kaman ta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala, ko ta baya ma da zai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta su fito media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin shi na siyasa ba. So amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa, damammaki da ake bawa mata, damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya zaki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi. To falilla alhamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi. To mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo cigaba, siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. So in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren, kika wannan abun koyi ne babba daga wajensu. so kuma an kika ga yanzu yadda suke bayo a ce ga Kamala a matsayin ta na mataimakiyar shugaban kasa, kuma shugaban kasa yana kan gado, amma ya bata dama ta mazo ta tsaya ta rike wannan mukami nashi, yana kuma kiran mutane su zo su zabe ta. Ya kalli cewa ta iya ne, ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi a matsayin ta kuma na mace, ya kuyi ana jama'ar kasa suna goya mata baya, suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace, ba kuma ana ba a limitin dinta, ba a iyakance mata iya abinda za ta yi da iya abinda ba za ta yi ba. To ina ganin cewa mu al'ummu ya kamata mu koyi wannan, mu kalli mutane cewa daidai da abinda za su bamu, za su iya office, ba wai dan abinda za su bamu ba.
Dr. Hawwa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin America da Nigeria, musamman ma karawa irin ta shugaban kasa tsakanin mace da namiji, ganin cewa Kamala Harris mace ce kuma ta yi tsayin daka, za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen dan siyasa Donald Trump, ya kike ganin wannan karfin gwiwa da take da shi a matsayin ta na iya mace?
Ai, akwai bambanci sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka, ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman America su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu. Ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya. Kin ga har yayi mulkinsa ya gama, yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa, wanda ba su kafa wani controversy ba akan zancen halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. Akan hanyar wato policy na ƙasashen waje wannan daban, to sun tashi tsaye sun mara mata baya. Sannan kuma za ki ga idan akwai wato kaman masu bada nishaɗi, ina nufin 'yan Hollywood, kusan gaba ɗaya za ki ga sun mara wa Kamala Harris baya. Kaɗan ne daga cikinsu da suke bin Donald Trump, wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki. To kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasanmu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa za ki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kaman haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kama a ce a matakin jiha ne, amma a kaman zaben gwamna, bare kuma a zo na shugaban kasa. Mun samu dai kama ala misali Kaduna da suka taba saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna, wannan ba a samu matsala ba, an samu an wuce da wannan. To a gaba kuma Allah ya da na san abubuwa da yawa za su samu da fahimta da za ta ƙara bayyana da sauransu. Amma za ki ga kaman yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na America da Nigeria, ila yau shine hanyar sada wato sakonni ga jama'a. Nigeria har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani. Email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe, kuma ba tare da tsadar kuɗi da za ka sa mutum ya tafi ya ɗau mota ga tsadan mai ya je ƙauye ya yi ba. America suna yin su ma door to door da suke kira campaign, amma akasari campaign ɗinsu ya fi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su. Za ki ga yanzu har text ake yi, text message. Yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga Kamala Harris kai tsaye, kuma na san cewa ba lalle ita bace, amma ta yi endorsing pagin ta ne. In na buɗe email ɗina zan ga an ce, "Hello dear Hawwa, this is Kamala Harris." Zan buɗe text message in ga an ce, "Hi there, this is Obama."
sai in ji wani karfi in ce a jibi yanzu ni Obama ya rubutowa yana ganin ni muhimmanci na akan siyasarsa. To yanzu a Najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka, yanzu kiga wai an aiko min ni talaka, a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne muna buƙatar taimakonki, ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu manufanmu. Ko dinda dai ba wai shi din bane a bakin computer ya rubuta, amma ya bada wannan damar a rubuta a aika wa jama'a, kuma signature zaki ga Obama, signed by Obama ya faɗi suna. Ai zaki ji ma kin samu wani mukami kice ma bari kije ki kaza. To ko wajen sada wato irin wannan muhimmin sako ga jama'a akwai bambanci gaskiya. To ni ina ma kira ga 'yan Najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani, da kuma koyi da saukar da kai akan wajen janyo talaka jikin wanda yake neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zaɓe. A yi amfani da hanyoyin zamani da kuma saukar da kai a nuna wa jama'a tare miki.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan abinda ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kada ki bari a barki baya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau, Dr. Hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso, sai wakilanmu Zainab Babaji a jihar Plateau, Nigeria, Tamar Abari a jamhuriyar Nijar, da kuma Hawwau Abdulkarim a kasar Ghana, sai kuma Ruqayyah Basha a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.